لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى بوديا سايك دعوة دموانا تفسيري نا القرآن من جرمة muna roƙon Allah ya karɓa mana, Allah ya sa mu dace da darsa. Muna cikin suratul Nur, har yanzu muna kan aya ta 20-21. Za mu cira daga inda muke akan khutuwatu shaitan, za mu bar shi haka, duk da cewa akwai khutuwatu shaitan fi igwa'il insan, hanya da yake bi da dabarbaru wajen ya halakar da ɗan adam. Mun haƙura da wannan saboda mun fara cin lokaci a kan ayar, ba mu je ko ina ba. Domin ga shi yau ana magana 5 ga Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447. Yau za mu tafi kai tsaye kan fadin Allah da ya ce fa innahu ya'mur bil fahsha wal munkar. Za mu fassara al fahsha da al munkar, muna da lokaci mu shiga wani abu. Malam zai karanta mana. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يقول أنك إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi tafarku irin na shaitan. Wa man yattabi khutuwati shaitan, wanda duk ya bi wato tafarki irin na shaitan, to fa shi shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha, shaitan yana umurni ne da a aikata al fahsha, kuma shaitan yana umurni da a aikata al munkar, shine abinki. Al-maqsudu bil-fahsha, abinda ake nufi da al-fahsha da aka ce shaitan yana umurni da ita, malamai suka ce labzun tutlaqu ko itlaquha ala zina, wato lafazi ne wanda ake saki ma'anarsa akan zina. Idan ka ji Allah ya ambaci al-fahsha cikin al-Qur'ani, suka ce to wannan lafazin na al-fahsha itlaquha ala zina, ana sake shi ne akan al'amarin zina. Wal-fahsha ala iddati umuri, alfasha tana zuwa ne akan layuka daban-daban lafazinta. Minha daga ciki malamai suka ce tutlaqu kalimatul fahisha, ana sake wannan kalmar ne ala zina, akan zina, kamar yadda Allah ya yi magana wato a cikin Al-Qur'ani a suratul Isra ne yace wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina, innahu kana fahisha, lalle ita zina ta kasance alfasha, wasa asabila, kuma ya munana a ce ita ce hanya. Lafazin alfasha din an sake shi akan ma'anar zina, amma kalmar tana nufin wato al'amarin da yake yaduwa ya bazu ya bata duk inda ya fito, shi ne ma'anar fahsha, abinda yake wato bajewa. Kasan ana cewa abu ya fashe ko? In ya fashe ruwa tsuwa yake. To lafazin alfasha yana nufin abinda ya watse ya shiga wani abubuwa daban ya lalata mutane. Misali yanzu inda za a samu mai zina har a kama shi ya bayyana a cikin mutane, to za ka samu ya ci mutuncin babansa, ya ci mutuncin mahaifiyarsa, ya ci mutuncin yayunsa, ya ci mutuncin ƙannansa, matansa da ‘ya’yansa, ya ci mutuncinsu, ya yaɗa su a gari, duk danginsu ya ɓata su. Shi yasa aka ce al’amarin ya watsu daga kan mai zina ya shafi ‘yan uwa, haka zina take, haka kuma ita ma mace. Haka idan gari ya shahara da zina, to shi ma darajarsa ta faɗi. A irin waɗannan ma ƙasashen namu ne kake ga, gashi dai ƙasa ce wadda musulmai da yawa a ciki da waɗanda ba musulmai ba, amma ba mu damu ba da ƙyanƙyami a kan zina, ba a ƙyanƙyaninta, kusan ma mutane suna yinta, wani ma in yayi zai zo ya fara. Amma a wasu gurare zina abin kunya ne, adabul na jahili na Larabawa. Akwai wata da Allah ya yi wata magana, duk da cewa al'amarin ya faru kafin zuwan musulunci, amma ina son a gane yadda jahiliya take kyamar zina, amma a yanzu ga musulunci kuma ‘ya’yansu ba su cika kyamar zinan ba, da yawa suna aikatawa, ana ganin ma kamar wani wayewa. A wancan lokacin jahilan Larabawa suna tura bayi da suka mallaka mace, in ba ka da kuɗi sai ka tura ta ta yi zina ta kawo ma kuɗi, amma abin kunya ne iyaka a wajensu, domin gudun wannan ne ma yasa suke bisu na ‘ya’yansu mata, don kada ta girma ta zo ta yi masa abin kunya. To kun ga ƙyamar zina ya sa har ana binne ‘ya mace da rai, saboda kada a ce ta yi zina don gudun abin kunya. Amma yanzu za ka ga mace da aurenta ma tana yi, tunda lokacin da ake kiran mu muna ba da shawarwari da wa'azi, idan an kama masu fyaɗe a civil defense, akwai lokacin da na san an kama mutane wajen 40 yara ƙanana, amma a cikinsu Kirista guda ɗaya ne, duk sauran mu ne. Wata kamma da aka iso kanta muna abinan ɗinta, ya ce daga gidan mijinta ta fito, kuma ta je ta yi, to saboda lalacewar wannan al'umma. Sai gashi bayan mun gama wa'azin mun fito, sai na samu wasu yara, ɗayan shekararsa 7 ko 6 ne, babbar ita ce mai shekara 7, na ce mai kawo ku, suka ce wai mamarsu aka kama. yanzu abincin da za su ci ma ba su da shi. Allah ya sa ina da katon din indomin a cikin mota na, sai na je su dauka su tafi, su bar uwarsu yanzu tana hannun hukuma. Kuma ita ne, ah, ba wai magana Allah ya saka ba ne. Ina gaya maka abin, wallahi abin takaici ne, abin takaici ne, ma nan abin baƙin ciki ne. Wanda ta haifi ‘ya’ya bakwai, a ‘ya’ya mai shekara bakwai, wace irin sha’awa ce in ba tsiya ba ce, kuma da mijinta. To, amma a wancan lokacin Balarabiya ta ce, gara mai gidanta ya kore ta daga gidanta, daga gidansa, da ta je ta yi zina ta kawo masa kuɗi, kuma ta yadda ta mutu a bayan gari an gulu su nuna gawarta, amma ba za ta yi zina ba saboda abin kunya ne. To yanzu sai ka ji wani yana cewa wai talauci ba kila ya sa zai je yayi ko, za ka gane kuskurenka, in dai wannan za ka gaya ma Ubangiji za ka da ku wallahi. To kaga yadda suke ƙi haka a cikin wannan al'ummar, za ka ga mutum ya shahara da aikin batsa da fasikanci, amma ko dan mukamin da yake rike da shi da ƴan kuɗi da yake da shi a hannunsa, sai mutane su ta girmama shi, kuma sun san tsiyar da yake aikatawa. Wace irin al'umma ce da za ta rinka girmama fasiki? Tataccen ɗan iska a zo ana girmama shi, mutumin banza wulaƙantacce wanda Allah ban san abin da yake aikata, saboda ‘yan kuɗinsa sai ku zo ku ta girmama mutum. Za ga wani bawan Allah ne kuma limami ne a unguwarsu yana jin sallah, amma ba mai girmama shi. Ba wanda zai girmama shi, amma wancan wai saboda abin duniya ana girmama. Yanzu ba ku ganin anan wanda kuke cewa kun gaje su ko kun karɓo tsarin siyasar ko a hannunsu, Amerika ne ko ina ko, ana cewa ana koyon su a wajen siyasar demokuraɗiyya ko, su fa har yanzu nan suna da wata ƙa'ida, duk mutumin da ya fito ya fice a neman mata ba za a zaɓe shi ba. Kuma sai ka zo garin ka cewa kafurai ne, ba su da wane ne. To amma dai ga kuma abin da suke na tsaftacewa harkar su, suna tsaftace ta har ma wanda ya taɓa yin zina. So bai kamata ya jagorance su ba, saboda zina abar kyama ce. Shi yasa Allah ya kira ta da innahu kana fahisha, al'amarinta yaɗuwa yake, yana bazuwa, yana ɓata mutunci. In aka kama ka, to da mahaifiyarka, da mahaifinka, da ƙannanka, da yayunka, da ‘ya’yanka, da matanka, duk sun shiga abin kunya, sai an nuna su akan wannan abu, ko ba haka ba ne? To amma kaga ba damuwar mutane ba ne sai su ta yin abubuwan da ba shi kenan ba. Saboda haka anan aka ce kalimatul fahsha, kalmar arfasha, tutlaqu ala zina, ana magana da ita akan zina ne. Shi yasa Allah ya ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sannan wa kala azza min qa'il, Allah ya saki faɗi a wata guri yana cewa illa an yatina bi fahishatin mubayyina, sai dai idan matar ta go da alfasha a bayyane. Wannan alfashar ita ma ana wato ana jingina ta a kan lafazin wato zina, shi ma wannan lafazin ana sake shi a kan zina ne. Sa’an nan a wani faɗin an ce alfahisha ɗin nan tana nufin tutla kalimatul fahisha ala liwat, ana jingina ta akan cewa ana bata ma'anar lut ko liwadi. Liwadi shi ne aikin da mutanen lut suka yi aka halakar da su. Kuma idan ka duba dukkansu kamar suna dangantaka da zina da liwadi, ai kusan kamar tafiya guda suke ko. Wa kasirun ma turaddul fahisha bima'anar zina, da yawa
daga lafazin da yazo na alfasha yana nufin wato zinaci wa tutlaqu lafzul fawahish as-sayyi'ul khuluq ana saki wannan lafazin na sai abinan na wato abinan na alfasha akan munanan dabi'u ko kuma a ce rowa ita ma ana danganta ta da alfasha har ma ana cewa as-sayyi'ul khuluq al-mutashaddid bil bukhl mutumin da ya kai matuka akan rowa shi ma ana nuna masa cewa wannan abin da yake alfasha ne wa aslul fahsha asalin kalmar shi ne ana nufin al-qubh wato abin da ya zamanto mai muni wal khuruj anil hadd da kuma fita daga haddin da Allah ya shar'anta wa mutane wal miqdaru fi kulli shay'in da kuma dukkan wani abin da za a gwada shi da irin wannan halin wani gurin ana cewa mutumin da ya zamanto mai munanan ayyuka shi ma ana danganta lafazinsa da alfasha wa tutlaq ala kulli khaslatin qabiha sa'annan kuma wannan lafazin na alfasha ana amfani da shi akan dukkan mutumin da yazo da wata dabi'a da ta zamanto mummuna ana cewa alfasha ce sawa'un wannan abun na magana ne ko na aiki kamar yadda Ibn al-Jawzi ya faɗa fi tafsirihi a tafsirin sa na fadin Allah da yake wallazina idza fa'alu fahisha waɗannan da idan sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da kansu yace wal fahishatul qabiha yana nufin alfasha mummunan abu ne wa kullu shay'in jawaza qadrahu fa huwa al fahish duk abin da aka ga ya wuce iyakarsa an tsallake iyaka to ana kiran wannan abin da alfasha wal muradu biha a huna qawlani wato anan abin da ake nufi a bayyana maka shine ana nufin magana guda biyu ne na daya annaha zina cewa kawai azzina ake nufi qalahu jabir ibn zaid was-sibi wal muqatil duk abin da suka dauka kenan da jabir dan zaid da subiyu da muqatil suna kallon kawai da Allah yake shedan yana umurni da alfasha ma'ana shine shedan yana umurni da zina yana umurtan mutane da su yi zina wasani qauli na biyu shine annaha kullu kabira cewa wannan lafazin ana amfani da shi akan duk wani zunubi da ake iya kiransa kabira babban zunubi kwanan nan muka sauke wannan littafi na al-kaba'ir to su a wajen waɗannan ɓangaren malaman musamman Imam al-Arusi babban zunubi to sunansa alfasha saboda haka kashe rai alfasha ne sihiri da tsafi alfasha ne liwaɗi alfasha ne riba alfasha ce duk dai wani zunubi da ka san an yi masa wa'adi na cewa wanda ya aikata shi bai tuba ba zai shiga wuta to wannan zunubin ana kiransa da cewa alfasha ce to aikin shedan ne ya kira mutane su yi alfasha shi yasa Allah ya kira masu imani ya ce kada ku kuskura la tattabi'u khudwati shaytan kada ku bi tafarku irin na shaytan saboda shaytan ga abin da yake sa mutane aluzi yana cewa waqila alfahisha abinda ake nufi da ita ita ce alma'siyatul fa'ila alfi'liya wato ita ce aikin alfasha da ake aikatawa ko aikin zunubai da ake aikatawa wa zulmun nafsi alma'siyatul qawliya mutum ya zalunci kansa da kansa ba wani ne ya zalunce shi ba shi da kansa ya mai da kansa azzalumi to shi ne ya rinka faɗan maganganu na sabo ya zalunci kansa da kansa duk wanda zai budi baki amma kalmomin sa na sako ne to wannan ya zalunci kansa da kansa wakila wani fadin cewa akai alfahisha ma yata'adda wato abinda ake nufi da alfahisha shine duk abin da ya zama ta'addanci ne na ƙetar dokar ubangiji ana kiran wannan abin da alfahisha wa minhu daga cikin sa ne aka samu ifsha'uz zambi yaɗuwar zunubi a cikin al'umma idan zunubi ya yaɗu a cikin al'umma sai ya sama ma da al'umma bala'i sai ya hana su jin daɗin rayuwa sai ya karya tattalin arzikinsu sai ya karya muru'a da dangantaka da mutunci duk wani abin da ka sani na kirki idan zunubi ya yaɗu to sai ya zamanto ya lalata shi a cikin al'umma li'annahu domin shi zunubi sababu ijtira'un nasi alaihi shi ne abin da yake sababa jawowar saukar bala'i akan mutane duk inda ka ga al'umma ta sha wahala wani abu na takaici na ƙasƙanci na yunwa na talauci na ƙuncin rayuwa na rashin tarbiya na rashin ji a faɗa ba za ka ji ba a gaya ma ba za ka ji ba ka ga al'umma ta tarwatse to babu abin da yake lalata ta sai zunubi zunubi yake jawo mata wannan to kuma cikin alfasha anan ake samun afkuwar zunubi ko dai alfashar ta zina ce ko alfashar ta luwaɗi ne ko alfashar ta maɗigo ne ko alfashar ta cin riba ne ko alfashar ta tsafi ne da zuwa wajen bokaye ko kashe rayuka ko haɗa Allah da wani duk waɗannan laifuffuka ne wanda ake kiran su alfasha saboda haka idan zunubi ya barbazu to zai jawo ma al'umma ƙasƙanci na rayuwa zai jawo ma al'ummar talauci zai jawo ma al'ummar watsewa ba za ta iya haɗa kai ba al'umma za ta zamanto ɗaya bayan ɗaya za ta rinka tsiraici bai dame ta ba wannan musifa ce wauqu'ihim fi kuma za ka samu mutane suna afkawa cikin zunubai zunubi idan ya yi yawa sai ya sauƙaƙawa masu yin zunubi a zuciyarsu ba za su rinka jin nauyi da girman zunubi ko kunyar Allah haka kawai sai ga mutum ƙarara a fili yana zunubi saboda yana kallon zunubi ya zama wani abu mai sauƙi mutum ba zai iya saba ma mahaifin shi ba watakila ba zai iya saba ma wani mutum ko gwamnati ko wani abu mai kama da haka amma wai Allahn da ya halicce shi zai iya saba masa kuma amma sabon yana saba ma Allahn da ya halicce shi yana kuma dariya ga zunubi ga Allah abin yana murna masa amma kuma kana yi ma ubangiji dariya kuma ka saba masa shi yasa in Allah ya tashi yakan fusata da wuri akan zunubi zunubi idan yayi yawa zai kuntata wa mutane shine ya ba su kuncin rayuwa kariya tattalin arzikinsu ya hana su albarka kila ma in ba sa'a ba ya canza zukatan wasu su fara kashe-kashe a cikin mutane duk zunubi yana yin wannan wa zulmun nafs ma laysa kadhalik wa qila al fahisha kullu ma yashtaddu qubuhu min al ma'asi wa dhunub a wani fadin cewa ake al fasha shine dukkan abun da munin sa yayi tsanani a cikin aikin zunubi a cikin aikin zunubin ma shi wannan yayi tsananin muni to shi ake kira alfasha mutum ya kama mace ya yi mata fyaɗe ya kuma kashe ta kaga abun yayi muni da yawa bayan ya mata fyaɗe da fin ƙarfi kuma ya kashe ta wannan munin yashtaddu al-qubuh zunubin yayi muni yayi tsananin muni kuma wannan yanzu yana faruwa a wani fadin cewa ake wato qalu li kulli khaslatin qabiha min al-aqwal wal af'al ana cewa dukkan wata dabi'a mummuna duk wata dabi'a mummuna na magana ko na aiki ana kiran wannan abun alfasha duk wani abun da ka sani in dai yana da muni a shari'a to shikenan ana kiran wannan abun
wato alfasha ce.
Shi yasa hadisi yazo daga Abdullah ibn Umar yana cewa lam yakunin nabi sallallahu alaihi wa sallam fahishan wala mutafahishan, annabi bai kasance yana magana ta alfasha ba ɗabi'ar sa bane, annabi baya alfasha, baya magana ta alfasha. Shi yasa suka ce wa imma alfasha, imma an yakuna bi ta'addi fil qawli, ko dai ta kasance ta'addanci ne na magana, wato magana da ta ƙetare iyaka, magana da ta tashi daga kan iyakar Ubangiji ta shiga wani abu daban, kamar yadda ya zo a wani hadisi da Yahudawa suka zo suna yi ma annabi wata irin kalma, anna yahudiyan atau nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, Yahudawa suka zo suka samu annabi, faƙalu sai suka ce assalamu alaik, faƙalat Aisha, Aisha sai ce raddi ta ce alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba Allahu alaikum, qala mahlan ya Aisha alayki birrifqi wa iyyaki wal unf wal fuhsh, qalat alam tasma'a ma qalu, qala awalam tasma'i ma qult, annabi sallallahu alayhi wa sallama bai kasance mai alfasha ba a cikin magana ko a aiki. Wata rana sai group na Yahudawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka ce assalamu alayka, assalamu ba sallama bace, kusan zagi ne, shi ma kuma zagi yana daga cikin alfasha, domin abu ne wanda ba a san sa. Qur'ani ya hana kai zagi, wala tasubbu allazina yad'una min dunillah, ya kuma umurce ka da wa qulu lin-nasi husna, kada ka zagi masu bautar wani Allah ba Allah ba, kar ka zage su. Kenan wannan ba dawane ne, dawane ne, dawane ne waɗanda ba musulmai ba, duk an hana ka ka zage su, hanin Allah ne. Allah ya hana wannan. Wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta'annutin magana, yace ya Rasulullah ila man tad'u, izuwa gawa kake kira, izgili ne da ta'annuti, ai ya san yana kira zuwa ga Allah ne, amma saboda ya tunzura annabin shi za a yi tambayar sa, wai kana kiran mu zuwa ga waye irin da izgili din nan, madadin annabi ya ce masa ina kira ne zuwa ga Allah, saboda ai Allah ne baya so shi mai tambayar, baya san Allah ne. Sai annabi ya ce masa ina kira zuwa ga wanda yake ba ma raƙuman ka lafiya in ba su da lafiya, tunda yana son raƙumi, yana son raƙumi, ka san wasu da dabbobi ba a raba su, da dabbar sa ta tabu gara ma shi ya tabu. Annabi ya ce to ina kira ne zuwa ga wanda dabbobinka in ba su da lafiya yake ba su lafiya, sai ya yi shiru, magana ta kai shi iyaka, ba shi da abin da zai faɗa. Sai can sai ce banzan Allah ausini kamin wasiya, sai annabi ya ce masa to la tasubbanna ahadan, wasiyar da zan maka duk duniya kar ka zagi wani mutum, wannan ita ce wasiyar da annabi, ka duba fa a mahallin da ake, ya tambayi annabi yi min wasiya, sai annabi ya ce wasiyar da zan maka kar ka zagi kowa. Yanzu kai me yasa kake zagin mutane? Ba za ka yi magana ba? Tambayar ka ake me yasa kake zagin mutane ba su maka komai ba? Me yasa? Yanzu ka saba ma annabi ko baka saba masa ba? Ka saba ma annabi, kuma ka saba ma Al-Qur'ani, kuma a matsayinka na masallaci wanda bai kamata ka saba ma Allah ba, bai kamata ka saba ma Al-Qur'ani, bai kamata ka saba wa manzon Allah, wannan bayahudan da suka zo suka ce ma annabi assamu kalma ce ta zagi annabi bai ce musu komai ba saboda ya ce kar a zagi kowa kuma baya zagi ke za a nan ce ba lam yakunin nabiyyu fahishan annabi bai taba zama yana maganar alfasha dan zagi alfasha ne annabi ba yi wannan amma gashi sun zo sun yi zagi akan annabi matar shi kuma Aisha tana zaune kusa da annabi ta san zagi aka yi ma annabi faqalat Aisha sai ta karbi maganar sai ta ce wanda ya faɗi wannan magana sai annabi sai ta ce masa alaikum zagin da kuka yi koma kanku banda wannan kuma wala'anakumullah Allah ya tsire muku Allah ya la'ance ku wa ghadiba Allah alaikum kuma Allah ya fushi akan ku kala sai annabi ya ce mahlan ya Aisha saurara Aisha ba da waɗannan kalmomin muke magana ba yanzu nan take zai hana ta ko nan take sai hana ta ce mahlan ya Aisha ki dauki al'amarin da sauki dauka da sauki ba haka muke magana yace mata alayki birrifq na umurce ki da ki rinka sauki kaji ba matar shi ce fa malam kuma kaji abin da aka yi masa shi fa zagin sa aka yi amma saboda ta fusata sai ta mayar da kalmomi masu zafi sai ce mata dakata yanzu kai mabiyanka ne suke zagin mutane ba haka ba ne ko kana malami ko kana dan siyasa shikenan sai mabiyanka sai ta zagin wani mutum kana barin su kuma shi yasa nan muka ce wani yayi rubutu ya ta zagin mu nace kar wani ya kuskura ya rama mun zagi in kaga zaka iya ka taya shi ku zage ni in ba zaka iya ba to ka kyale shi ya tai in kaga zaka iya taya shi ku zage ni to wannan kuma kayi ma kanka amma in kaga ba zaka iya ba to ka rabu da shi ko kuma ka gaya masa kalma mai sauki amma ka fito kana zagi wai saboda an taba wani naka ko malaminka ko wani ba wannan ba naka ba yanzu gashi an taba annabi karewar dangantaka mijinta aka taba kuma ga abin da sai amma annabi ya ce mahalan ya Aisha saurara an dai gane ko saboda ga ko dan kana siyasa ko dan kana malami ka injiza wasu mutane su ta zagin mutane wannan ba ibada bace ko a siya maka fili ka zazzagi wanda kaga dama a rediyo dan siyasar ku ba ɗaya bane duk wallahi sai kai mu Allah bayani domin duk waɗannan surutan da kuke ta yi a rediyo Allah ba ruwansa da shi in ba gaskiya kai ba wallahi tambaye ka zai kuma lokacin da zai tambaye ka hatta wanda kai zagi a kansa ma baya nan ka jiga hankalinka zaman duniya ba hauka ba ne yace alayki birrifq na umarce ki Aisha ki zamanto mai sauki wa iyyaki wal unf na hana ki tsanani ban san tsanani wal fuhsh ban san tsanani da alfasha kaga kenan la'antar wani alfasha ce shine mahalli shahid da muke ka la'ani wani ka buɗi baki ka ce Allah ya tsine ma wani ka kira sunansa kai alfasha babbar alfasha ce ba wanda ya saka ka to dan Aisha ta kare kanta sai ta ce awalam tasma'a ma qalu ya rasulullah shin kam baka ji abin da suka faɗa ba ne kala sai shi ma ya ce mata awalam tasma'i ma qultu ke kuma baki ji abin da na faɗa ba ne tunda kina cewa ban ji abin da suka faɗa to ke baki ji abin da na faɗa ba ne faradattu wato sai ya zamanto cewa ya yi wannan ya faɗa mata haka don haka kada ki amsa musu da irin waccar magana bai dace ba haka nan kuma wa ma qudha fil a'arat min al kalam naw'ani duk abinda za ka yi na muni a cikin sukar wani ko dan siyasar ku ba ɗaya ba to ka sani wallahi duk wanda ka soka babu haƙƙi Allah sai ya muku shari'a gobe kiyama ba ruwansa da demokradiya kuke ba ruwansa wallahi ba ruwan Allah duk wanda ka soke shi ka ɓata mutuncinsa saboda facin ku ba ɗaya ba wallahi sai Allah ya tsayar da kai kuma sai ya muku shari'a gobe. Shine yace duk abin da ka munana a cikin mutuncin wani minal kalam na daga magana ya kasu bangare guda biyu ne. Bangare na farko shine ma qudha fi 'irdi sahibihi, abinda ka soka ka soke shi na bakaƙen magana na shiga mutuncinsa, wa lam tatajawazuhu ila al-ghairi, baka wuce har zuwa ga wani abu ba, wataƙila yana da wannan abin da ka faɗa din amma sukarsa kake, to shi ma sai Allah ya muku shari'a. Misali yana da wannan abu na laifin tattare da shi, to waye ce ka shiga radio ka faɗa, ai rufa masa aiki ko shi addini kam cewa man satara musliman ko satara Allah, wanda duk ya rufa ma wani musulmi to shi ma kuma Allah zai rufa masa. Wataƙila abinda ka faɗi a kansa yana da shi, to ko da yana da shi kamar yadda annabi ya ce ne, idan abin da ka faɗa bai da shi ya zama giba, idan ko yana da shi to ya zama buhutan, ba fita kenan, ba fita. Abinda za ka fita shi ne kawai kar ka shiga mutuncin wani. Yau ana ji ana kallo a rediyo da jaridu da kafafen wane ne zumunci ake ce musu, su Facebook su wane ne, duka haka kawai sai mutum ya shiga ya rubutu yadda ya ga dama, ya kafa ma foton mutum ya ga dama ya ci masa mutunci, ko don siyasar su ba ɗaya ba, fatin da suke yi daban-daban, ko kuma in a ɓangaren addini ne kila wancan yana wancan jam'iyyar, wancan ma yana wancan jam'iyyar, shikenan sai a yi ta zagin juna. Qur'ani duk ya hana, kuma wallahi sai Allah ya yi hisabi a kai. Duk abin da ka faɗa ɗin nan yana nan an ajiye shi. Malam ya ce ɗayan biyu cikin abin da kake faɗi, ko da ya zama al-kazib ƙarya, ƙarya ka masa, idan ƙarya ne ya zama al-fasha, ya zama alfasha, don ƙarya tana cikin alfasha, duk wani abin da ka sani na mummunan ɗabi'a ana fasara shi da alfasha. To shaidan Allah ya ce kada ku bi shi, domin da irin wannan abin yake umarni. Yana za ka ga mutum zagi mutum zai yi, amma zai je har rediyo kuma ya biya kuɗi ya zagi, ga zunubi ga kuɗi. Inda ya so kake ka ci naman nama, to ba sai ka je gidan rediyo ka biya kuɗi ka ci nama ba a can, ka je ga masu balangu da tsire ba sai ka siya ba, da dubun ka goma da aka caje ka akan maganar banza, maganar da ba ta da kima ba ta da komai, kana ɓata ma kanka lokaci kana cin naman mutane wai kana neman gindin zama a gurin wasu, da kai da wanda kake neman gindin zaman duk za ku rasa gindin zama don za ku mutu, wallahi duk sai kun rasa gindin zama don duk mutuwa za ku, kuma wajen Allah za a koma, kuma hisabi zai yi wallahi. Kada wata siyasa ta ruɗe ka kaje kai ta zagin mutane, wallahi za ka ɗauki zunubinka a ka ranar tashin alkiyama. Wasani ya ce na biyu shi ne ma ya tajawazuhu ila ghairi, abinda watakila laifin zai iya wucewa ya wuce kanka ya tafi kan wani. Wannan kuwa yana faruwa ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shi ne alghibatu wan namima, ka yi giba kaga ya wuce laifin, ya wuce kai kadai har ya kai ka sa wani a ciki, kuma wani haka kawai zai zo kofar gidanka ya sallama ka fito kuna gaisawa sai ce maka ni ba ka ji abin da ya faru ba ne, ah me ya faru, shikenan daga nan sai ku fara zagin wani zunubi har gidanka, kuma har da sallama kafin a ma zunubi, wallahi malam haka muke yawo da irin wannan abubuwan, ai ta yawo ana ta irin barbaɗin waɗannan maganganu. Alhali wannan gibar da kake kallanta, wata rana an je makabarta wani ya rasu an sallace shi za a kai shi makabarta har da annabi cikin tafiyar. A wani kaulin ana cewa wanda aka yi wanda ya mutu ya taba yin wani abu ko an masa haddi wani abu kamar da haka sai kawai wani ya zo yana ta surutu ka dubi mutumin nan a banza an kashe shi a banza ha shi annabi yana jin su sai da aka tashi dawowa kan hanya sai aka samu jaki ya mutu jaki ya mutu dama ana yanka shi ne tambayar ku ake ba a yanka jaki ai ba a ce to sai aka samu jakin mushe sannan ya rube suna kar da kumi sai annabi ya ce inzala ya ce ku sauko dukkan su biyu aka sai ku sauko sai suka sauko sai annabi ya ce su ci mushen jakin su ci wannan mushen jakin suka ce ya rasulullah ai ba a cin jaki ya ce to ai naman dan uwanku da kuka ci ya fi mushen jakin nan muni gobe kiyama wannan shine musifa shine bala'i ka dubi yau yadda muka zama kowa sai yayi magana a social media ko ya san magana ko bai san magana ba sai ya tsoma baki a ciki haka ne ko za ka yi bayani wallahi za ka yi bayani bari a mutu ka kuma ƙaryata muka ce ku rabu da su ka ƙaryata muka ce a rabu da mu in an je lahira za ka gani ka faɗa an gaya muku magana sai ce a kai ku rabu da shi wannan zamanin da ne za ka gane zamanin da ne wannan namima da annamimanci shine ɗaukar maganar wani a kai ma wani a fuskar ɓatunci wannan duk alfasha ce yanda aka samu wani yana ga wani a kwanansa sai wasu su shiga gari su ta ɗaukar labarin mutane yanzu na ga har cin amanar mata kai sai a buga maka waya kuna zance yana rikodin sai bayan kun gama sai je cilla maganar a duniya saboda mutane ba su san Allah ba malam ba su san bala'in da suke jawo ma kansu ba na farko cin amana ce ka kira mutum a waya bai sani ba ka loba shi da hirar da duk kake so kila magana ce kan wani ayi kai kana rekodin sai bayan kwana biyu sai ka je ka dora ta a social media wai kana ganin ba abin da za a maka njiwa ba abin da za a maka kai ka san abin da za a maka wallahi tallahi gobe kiyama za ka ga abin da Allah zai maka wannan duk yana faruwa to kuma wanda zai yi maka haka ya tabbata mace amana ne don amintuwa kai da shi har kuke magana amma wai yana rekodin wasi'ayatu wasabbi biqazfin aw shatmi kaga mutum yana yawo a gari amma abin da yake yawo da shi yana yawo da zagin mutane yana yawo da kazafi ya je wancan gidan ya yi ma wancan kazafi ya tafi can ya je ya zagi wancan wai wasu ma sun dauka wai da haka za su ci abinci da wannan magana irin wannan yawace-yawace wai da shi ne yake ganin wannan ita ce wai sana'a da wannan zai ci abinci wa rubbama kana as-sabbu ankaha lil-qulub wa ablaguha atharan fin-nufus watakila ma ya zama da yawa wannan maganar ya tattara ta ya rike a cikin zuciya kuma yana son sai ya isar da ita a cikin zuciyar wani domin ta yi tasiri ya sa wannan mutumin ya ƙi wancan mutumin domin duk wanda zai ɗauki magana a matsayin ɓatawa to idan ya kawo maka ita so yake ya saka maka ƙiyayyar wancan mutumin da yake magana a kansa haka ne to kuma idan ka karɓi maganarsa to kada fa ka ɗauka kai ma za ka kubuta zai sake ɗaukan taka kuma zai kai ma wani dan haka kawai gara kar ka karɓe shi ولذلك جزر الله عنه بالحد dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wato yayi tsawa da cewa masu irin wannan za su gamu da azaba wa bitafsik Allah ya kira su da fasikai ne watas'iban, Allah ya kira su da cewa al'amarin su fa zai zamanto bai wahala saboda irin hukuncin da za a musu gobe kiyama. Za su gamu da illolin da ba sa tsammani. To da kashi yasa ya zamanto malamai suka ce alfasha akwai ashirk, shirka ita ma alfasha ce, alma'asi aikin sabo alfasha ne, azzul zalunci tsakanin mutane alfasha ce, ko a maka aiki ka kibiya, ko ka zalunci mutum, ko kai masa kazabi, ko ka shiga mutuncinsa, ko wani abu mai kama da haka. Sannan ita kanta alfashar alfasha ce, sata malamai sun saka ta cikin alfasha. Alkadhib ƙarya tana cikin alfasha. Tarkul wajibat, in Allah ya dora maka sallah wajiba ka ƙi ka batta, nan ma ka shiga alfasha. Wa kullu ma naha rasulullah, duk abin da ka san manzo Allah ya ce hali ne kar a aikata shi, to in ka aikata shi kai alfasha, shedan ne yake umurtar ka da wannan. Wasu na cewa az-zina wa muqaddimatuha, zinan kanta alfasha, muqaddimatuha alfasha, kudin da zaka biya kai zina, kalmomin da zaka yi amfani da su ka ja hankalin mata, ko suturar da zaka sa dan ka burge, duk wani abin da zai taimaka har matar ta yi sha'awar ka ta yarda da kai, to sunansa alfasha ne, don ya taimaka an yi alfasha da shi. Kuma yace akwai az-zahira wal batina, alfashar akwai ta bayyane, akwai wacce take a goye. Misali zina, ai a goye ake yin ta, ko ga taɓa ganin wanda zai yi zina ya zo ƙofar gidan su uban yarinyar ya sallama baban ya fito ya ce ka turo min yar kana son zan yi zina? Ka taɓa gani an yi wannan? To kaga a ɓoye ne kenan. Saboda haka shi yasa aka ce duk mai yin zina munafiki ne, kuma ba yi da kunya. Kai hakuri wallahi, ni ban san kana yi ba, ko ba da kai nake ba. Dan wani yanzu haka yana nan sai tsarguwa yake tsayi. To in ka tsarguma ya kawai ka tuba wallahi, shine kawai abin da zai fitar da kai. Amma duk wani abin da zaka faɗa na cewa kawai sai ya zura wa mutane idanu kamar abin nan, wai ina zura wa mutane, kai tsarguwa kake yi, ba wanda ya kira sunanka. Amma kuma dole idan ka tsargu, to in fa ka tsargu din, to da kai Allah yake magana yanzu. Mazinaci bai da kunya malam, wallahi bai da kunya. Da yana da kunya ba zai zina da uwar wani ba, ya bar uwarsa. Ba zai yi da kanuwar wani ba, ya bar kanuwarsa. Ba zai yi da yar wani ba, ya yi da yar abin nan. Ba zai yi da yarsa ba, ya je da yar wani. Kuma duk matan duniya da zaka yi zinar da su, ɗayan waɗannan ne, ko uwar wani ne, ko matar wani ne, ko kanuwar wani, ko yar wani. Duk wacce kai zinar da ita a wannan matsayin take, kai dan me ka bar taka? Me yasa ka bar taka uwar? Ko me yasa ka bar taka kanuwar? Me yasa ka bar taka yar? Me yasa ka bar ka hana matarka ta je ta yi da wani? Saboda haka ba ka da kunya ne yasa kake yin wannan abu, ba ka da kunya wallahi. Ba ni nake kiranka da ba ka da kunya, malamai ne suke kiranka da ba ka da kunya. Ke yasa ka je kake yin wannan aiki? Haka kuma ita ma matar dan ba ta da kunya yasa take zina da wani. Wasariqa, haka sata ita ma ɓuya ake, ba a cika yin ta a fili ba. Haka kawai ka zo bakin shagon mutum ka ce da Allah ka dau ka dan kau da kanka zan dauki wani abu, ba za ka yi wannan ba. A fili kawai za ka ce ka zo ka fito wannan ba zai yi ba, sai dai ka bari ko in ya dan kauce ka rinka leke-leke nan ma sai ka leka kudu da arewa gabas da yamma, kana kula ba mai ganin ka, shine sai kai wu ka dauka. Haka nan na uku, shurbul khamr, shi ma galibi da daidai yake akwai dan sauran kunya-kunya ko mashaya suna kuya ne, sai an tafi can bayan gari wai akwai mashaya, da haka yake ko? Kaga sai sun kuya sun fita bayan gari, irin dawa ta yi kusan nuna dinna a cikin ciyawa, haka munafukai haka za a je a zauna da burkutu ana sha, da ba a iya shan giya a cikin gari, da dai haka muka sani, saboda a ɓoye ake. amma yanzu da aka samu akwai senior club wai wasu da su senior ne su a cikin sabon masu senior ne ba junior bane wai yanzu a sabo ma kai senior ne sabo ma dan a sabo kai senior ne wai yanzu saboda ka club din ku daban ba wani dan junior da zai iso muku wannan gurin kuna can ku ne manya senior senior a bakin jahannama Allah ya so wal udwan udwan shi ma alfasha ne ta'addanci wanda yanzu ya gallabi kasar nan aikin alfasha ne in kuma sun halatta ma sun kafirta don duk wanda ya halatta abun nan mummuna yace halal ne yake yi to ya zama kafir wadannan duka su ma zaka ga ba a yin su a fili sai an shiga daji sai a tsare hanya a kama mutane a shiga da su alfasha ce haka nan zaka ga akwai abin nan akhlaq sayyi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala yace shi shaddan ya'muru bil fahsha'i wal munkar yace al munkar shi kuma abin da ake nufi da shi shine al kibr girman kai munkar ne Allah baya so ka rinka jin kai ba wanda ya ishe zo kusa da kai ka rinka jin kafi kowa kana tafiya kana takama Allah yace kai jimana lan takhriqa al ard wa lan tablugha al jibala dula girman kai kake ji in ka taka kasa ba za ta rubuta sunanka ba in ka wuce kai waye to yace can sama kuma da kake hange kana fura hanci kana ganin kowa a kasa da kai yace ba za ka kai dutse tsawo ba Allah yace wannan abin da kake ba mummuna ne ka daina haka shi ma wannan alfasha ne ai shine munkar wal ujub ji da kai sai ya zama yana jijji da kansa a kawai yayi laifi ne fa kana masa magana amma saboda ujubu da ji da kai da yake da shi sai ya rinka gaya maka ka san da wa kake magana kwa ha an taba wani ya taba yin irin wannan tun da can ba yana cewa da wa ake magana yace a na san da wanda nake magana yace to waye ne yace kai daga maniyi kake mai kama da majina sai me yace daga nan kake yace to sai me na san da wanda nake magana wani ne wanda aka halitta shi daga mani da kasa yace kuma karshen ka kasa kuma ma in baka yi sa'a baka rube tsutsa ta ci yace da shi nake magana sai me kuma ya kamata ya sare to duk girman kanka da kake ji da ujugu a wannan tsakanin kake idan da zaka mutu a kife in ba mutane da suka zo suka daga ka ba za ka taba tashi a kifen ba anan zaka lalace me girman da kake da shi me taurin kai me ujubin da kake ji babu wani abu yace wannan yana daga cikin munkar hubbur riyasa son shugabanci shi ma munkar ne ka zo kana ta roƙo sai an baka shugabanci akan me yace wannan shi ma munkar ne ba a so ka bari in shugabanci ya same ka a dole to shikenan dole ta same ka dole ana nuna mana lokaci yaro a gurguje dan ba zan dawo kan waɗannan kalmomin ba in na tashi zan yi gaba ne gobe tutlaqu aidan al-bukhl ana cewa rowa ita ma munkar ne kaslatun qabiha duk wata ɗabi'a da ba ta da kyau shi ma rowa kalamun la yuwafiqu bil haqq duk wata magana da za a yi ta ba ta da gaskiya ita ma munkar ce as-sabbu wa shatam duka da zagi da bacal duk waɗannan munkar ne to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar ka ji abin da shaytan yake umurtar mutane da shi in kaga zaka bi shi ya zama ubangidanka to bismillah idan kuma kaga zaka yi watsi da shi ka dawo wajen manzo Allah bismillah kowanne kai yana da sakamako in ka bi manzo Allah aljanna wa hasuna ulaika rafiqa wannan jama'ar ta yi kyau wannan abotar ta yi dadi idan ka bi shaytan kuma bi'sal qarib tir da abokin da ka dauka Allah ka tsare mu dan da mu aje insha Allah sai haduwa ta gaba ma dora insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali